ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganin mu da bibiyan mu ta cikin wannan shiri namu na auratayya assalamu alaikum wa rahmatullah bayan mun gabatar muku da shawarwari guda 60 ga miji da kuma shawarwari guda 60 ga amarya kuma zamu shiga bayani yau akan wasu wasiyoyi da ake wa mai gida guda 10 domin ƙara inganta gidansa da kuma kyautata rayuwa na iyalansa Wannan wasiya guda 10 asali an samo ta ne daga Imamu Ahmad bin Hanbal lokacin da yake madansa wasiya bayan yayi aure ya bashi waɗannan shawarwari guda 10 wanda kuma ake ganin in mutum yayi aiki da waɗannan shawarwari guda 10 to zai samu zaman lafiya a gidansa Al-Imamu Ahmad Allah ya kara masa yarda yayi waɗansa wasiya da wasu abubuwa guda 10 waɗanda za su taimaka wajen zaman da mace lafiya ya ce ya kai dana hakika ba za ka taba samun jin dadin zamantakewar aure a cikin gidanka ba har sai ka kiyaye dabi'o'i guda 10 da za ka mu'amalanci matarka da su don haka ka kiyaye su na daya da na biyu hakika su mata suna son tausasawa da ja a jiki kuma suna son a dinga cewa ana son su ana kaunar su don haka kada ka dinga yi musu rowar fadar haka idan kuwa kai rowar haka ko ka sanya hijabi tsakaninka da ita na samu to na iya kawo samun karancin soyayya da kauna waɗannan wasiyoyi guda biyu wato a hada suke dukkan su da baki ake yin su annabi alaihi salatu wasalam yace alkalimatu tayyiba sadaqa ka gaya ma mutum kalma mai dadi Allah zai baka ladan sadaqa to mace tana son ka ringa riri tata kana gaya mata kalmomi masu faranta rai na kyautatawa na jin dadi kina burge ni kina kayatar da ni ina son ki ina kaunar ki ina ganin girman ki kina da kirki kina da mutunci ke yar manya ce nagode da irin yadda kike kulawa da ni da sauran kalmomi dai da zaka ga maza suna da rawan irin waɗannan kalmomi sai dai ya sha kunu ko ya bata rai ko ya gum in tayi abinci yayi dadi tana son a ce abincin nan yayi dadi in tayi kwalliya tana son a ce tayi kyau idan ta hada maka wani abin sha mai zaki ka ce ka amma dai yayi dadi in ta gyara gida ka sa mata albarka in ta kula da yara kai mata addu'a sannan kuma ka dinga gaya mata kalmomi da kasan a yankin ku ko a unguwar ku ko a kasar ku ko a gurin ku wannan kalmomi suna dadada rai alkalimatu tayyiba sadaqa kalma mai dadi akan kanta kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kowace kalma ka fada anan kana da ladan sadaqa kuma kalima tayyiba wasila ce zuwa ga zukata ce jazakallahu khairan nagode Allah saka da alheri ka amma an kyauta wallahi nagode naji dadin zuwan ka dai farin ciki da ganin ka Allah iyaye Allah ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya baka lafiya duk waɗannan abubuwan suna da dadi dan adam yana son ya ji ana ga masa kalma su faranta rai waɗannan kalmomi guda biyu Imamu Ahmad yake waɗansa wasiya da ya kiyaye su na uku ka sani cewa su mata ba su san mutum mai tsanani mai mugun takurawa idan ka fahince su suna yi wa mutum rarrauna hidima don haka kowace sifa ka ajiye ta a wurin da ta dace domin hakan shi ya fi jawo kauna da nutsuwa a tsakaninku wasiyar nan ta uku Imamu Ahmad yana jin hankalin ɗansa akan kada ya tsananta kada ya kausasa kada ya zama mai zafin hali Allah ta'ala yake cewa Annabi alayhi salatu wa sallam kunta fadwan ghalizal qalbi lam fadu min hawlik fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahama Allah ne ka tausasa musu da ka kasance mai kaushin zuciya mai kausasan maganganu to watsewa zasu su bakka to saboda haka mutum baya son kausa a dinga kausasa musu ana tsananta masa ka kiyaye kalmomin tsanantawa inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa Allah mai tausasawa ne yana son komai a dinga tausasawa. Na hudu yace hakika su mata suna son irin abin da miji yake so daga wurin mace. Kamar daddadan kamshi, magana mai dadi, kyakkyawar shiga, tashin kamshi da sauransu. Don haka ka sumfatu da dukkan waɗannan halaye domin ka samu mataka ta ji dadin zama da kai. To kenan, mata suna son kwalliya ga miji. Kada ka zauna da dattin baki ko da dattin jiki ko da dattin tufafi, yadda kake son ta tsala maka kwalliya. Wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf. An ce Abdullahi dan Umar ya taba caba kwalliya, ko Abdullahi dan Mas'ud ne ya caba kwalliya, sai aka ce gafarta malam, ya ga ka caba kwalliya ko ba unguwa zaka ba. Yace matata ina son in ganta cikin tsafta cikin kwalliya, ita ma tana son ta ganni cikin tsafta cikin kwalliya. Don haka ne nake mayan mata da wannan, sai ya ja wannan aya, wala hunna mithlu allazi alaihinna, lahunna alaihinna, wato irin abin da ya hau kansu na su kyautata muku, kuma ya kamata ku kyautata musu da irin wannan. Da haka kenan, wannan shawara ya bashi ne da mai tsafta mai kwalliya, da mace tana son ita ma a ganta cikin tsafta da kwalliya, to shi ma miji ya zama haka. Na biyar, ka sani cewa gida wata masarauta ce ta mata, wadda take da cikakken iko a cikinta, kuma take jin cewa ita ce shugaba a cikinta. To ina jan kunnanka da kaka kuskura ka rusa wannan masarauta, kana mai nuna mata cewa ita ba kowa bace, ko gidanka ne, ko yadda ka so sai abin da ka so. Idan aka yi haka, ka tumɓuke ta daga kan sarauta, kuma mai mulki ba shi da abokin gaba a duniya face wanda ya sauke shi daga kan mulkinsa. Akwai mai jiwa mace gode, sai in kore ki, sai ki fita ki bar min gidana, ba gidanku bane. Haba aka rama kalla, ai ko mu muna yara, duk muna yi wa gida hukunci ne da mata ciki. Mu ce gidan Hajiya Mero, gidan Hajiya Kande, matan su ne masu gidan. To bai kamata ka dinga wa mace barazana akan zaka kore ta, ko zaka sallame ta, ko zaka fidda ita, ko in kin fita a bakacin aurenki. Wannan duk wasa ne. Bai kamata mai gida ka dinga tsorata mace da cewa zaka kwace gidanka ko zaka kore. Ai gida nata ne, ka bar ta a cikin gidan nan, ta sakata ta wala, ta ji cewa tana da gwamnati da ta kafa, kuma take wato abin din ta. Daka mace in kana mata barazana akan zaka tumbuke ta, zaka kore ta, zaka fidda ita, ba gidanta bane, aka alaka ai maka kaza, ka dinga ka ce ai gidanki ne, duk abin da ya lalace naki ne lala. Ka ce ka dinga jingina gidan gare ta, tafi jin dadi da ka dinga jingina shi gare. An ce gidanka ce, ba gidan bane, gidan Hajiya ne, za ta ji dadi a ranta. To wannan shine shawara da ya bashi ta biyar. Yace kuma dukkan mace tana son ta yi wa mijinta hidima, kuma ko ba ta son ta rabu da ƴan uwanta, to kada ka yi ƙoƙarin raba ta da danginta ta hanyar ba ta zaɓin kai ko danginta. Domin idan ta zaɓe ka a kan danginta, to babu shakka za ta dawoma cikin baƙin ciki da ɓacin rai, kuma za ta dinga samunsu lokaci zuwa lokaci. Wannan wani abu ne da ke faruwa tsakanin ma'aurata. Mutum sai ka ga ya hana dangi su zo wajen matarsa, ya raba ta da ƴan uwanta, ya hana ta zumunta, ya hana ta gaisawa da su, ya hana ta mu'amala da su, bayan ku a cikin su ka ɗauko ta, kuma ka zo ka raba ta da dangi, kuma kai danginka ba ta samu zaman lafiya da su ba. To Imam Ahmad ya ce kada ka raba mace da danginta da ƴan uwanta, amma za ka iya tsara mata yadda za ta yi zumunta da dangin ba tare da ta cutu ko ta cutar da kai ko ta cutar da kanta ba. Ya ce na bakwai, hakika ita mace an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙarin namiji karkatacce, wannan ku ba aibu bane a gare ta, kuma shine sirrin kyawunta da kuma jan hankalin da take yi wa maza. Don haka kada ka hayyako mata a lokacin da ta yi wani kuskure, kana ƙoƙarin gyara ta da ƙarfin tsiya, sai ka karya ta, karya ta kuwa shine sakinta. To kun ga wannan shawara ce ta cewa mace sai an bi ta a yadda Allah ya halicce ta. Mace mace ce, kayi mu'amala da ita a matsayinta na mace, ba a matsayin kai na namiji ba. Kai kuma namiji namiji ne, ta yi mu'amala da kai a matsayinka na namiji, ba a matsayinka na wato wani daban ba. Kuma ka sani ita mace tana maka kallon miji ne, ba kallon malam ko shugaban ƙasa ko soja. Yadda ake sara maka a waje, ake faduwa, ake gaishe ka, ka sha kindiri da babbar riga da hula da rawani, to fa a cikin gida ita ba haka take kallon ka ba. Ita miji take so, so take kai mata mu'amala irin ta miji, wanda yake mai sassaucin hali, mai saukin hali, mai kyakkyawar mu'amala, mai sakin fuska, mai murmushi, mai dariya, ba mai tsanantawa ba. Na takwas, yace to ka zama ka sani cewa mata ɗabi'unsu akan kafircewa miji da yi masa butulci da kuma musun alheri. Idan zaka kyautata mace tsawon shekara ko zamani, sai wataran ta nuna maka cewa baka taɓa yi mata komai ba, to daga wannan hali nata sai ka kyamace ta gaba daya. Domin idan ka kyamace wannan ɗabi'ar daga gare ta, to zaka yarda kuma da wasu halayen nata masu kyau. Wato wannan shawara ce mai kyau, cewa mace sai a hankali, sai da haƙuri. komai iliminta, komai karatunta, komai waliyataka taka, wata ran sai ta gaya maka magana da zai bata maka rai. Ta ce kai mai gida mai ka taba min ne, ko ka cuce ni, ko ni zalunta ta maka, ko ni auren nan ma kawai dai kaddara ce. Duk waɗannan maganganun komai ta sanda take ma, wata ran sai ta karkace ta gaya maka irin wannan magana. Ya ce to kakka damu da wannan ɗabi'a ce ta mata, suna yin wannan daga baya su nadama, kuma da kansu za su janye su baka haƙuri. Na tara ita mace kamar ba kamar namiji bace, tana rayuwa ne a cikin rauni na jiki da na ruhi, saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke mata, Allah subhanahu wataala ya dauke mata wasu ayyuka na farilla, kamar tana jinin al'ada ba za ta sallah, ba za ta azumi ba, za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba. To kaga Allah ta'ala ya duba rauninta, ya duba ɗabi'arta, to kai ma kai mu'amala da ta akan ɗabi'arta. In dai har za a ɗauke mata sallah a wani lokaci, a ɗauke mata azumi a wani lokaci, to don ba ta yi maka tuwo ko ta dama maka fara akan lokaci ba, ya kamata kai ma ka yi haƙuri yadda Allah ta'ala ya ɗora mata sallah, ya yi haƙuri bai ce ta yi a wani lokaci ba, to kai ma ka yi haƙuri da ita a wani lokaci. Na goma ka sani cewa ita mace ribatacciya ce a hannunka, wato ka rabo ta da danginta da 'yan uwanta da iyalanta da komai, ta dawo ƙarƙashinka. To ya kamata ka sani cewa amana Allah ya baka, kuma Allah zai tambaye ka akan wannan amana, shin ka tozarta wannan amana ko ka rike ta, kuma kai zani kai shugaba ne a kanta, kuma Allah zai tambaye ka akan wannan shugabanci, wato kuma ka zama mai tausasa mata, mai kyautata mata, mai mata nasiha, mai bata shawara, mai yi mata wa'azi, mai jan hankalinta, mai gaya mata kalmomi na kauna da soyayya da girmamawa da mutuntawa. An fi sarrafa mace da wannan fiye da duka da zagi da cin mutunci da batanci da shan kunu da ɓatarai da muzurai da zara ido da fushi da fada da rashin yin magana da ƙauracewa. Duka waɗannan ba sa gyara, sai dai su ƙara lalata abu. To da haka a yi haƙuri da mata yadda Allah ya halicce su. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce an halicci mace daga ƙashin haƙarƙari, kuma na sama wanda ya fi karkacewa. In ka ce sai ka miƙe shi, sai dai ka karya shi. Karya shi kuma shi ne ka sake ta. To ko bai kamata a dinga rayuwa ana saki ba. Waɗannan shawarwari guda goma, idan mutum ya je ya nutsu ya yi dudduba su da kyau, zai ga cewa Imamu Ahmad ya tattare wa mutum mecece mace da ɗabi'arta da halinta da rauninta da ma yadda Allah ya halicce ta, kuma shi ne kyanta, shi ne asalinta. Ko ba ka taɓa samun mace cikakkiya ta kowace fuska ba. Dole in an ba ta nan sai a hana ta nan, in an ba ta can sai a toye mata can, kamar yadda kai ma haka aka yi maka. Wani ne je zai nemi aure, sai ga kyakkyawa ba ta da hali mai kyau, kuma ga wata 'yan mummuna ta ko mai hali mai kyau, yace kai ina ma za a ɗauki kirkin wannan a sa ma can wannan, ko a karɓa can wannan a sa ma kirkin wannan, sai dai ka zaɓi ɗaya. Saboda haka Allah baya cika maka komai 100%, sai dai ka yi haƙuri yadda ka samu kanka da yadda ta same ka, a yi haƙuri a zauna lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.